da sake saduwa a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu
tare da ni Amina Bahari Auna
to jama'a kamar dai yadda wasunku suka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne kan al'amuran da suka shafi mata zalla inda a yau 29 ga watan Janairu na shekarar 2020 Zamu yi magana ne kan hukuncin da kotu ta yanke wa Maryam Sanda bayan da ta same ta da laifin kashe mijinta. Wai ma dai yaya ake daukan aikata laifin kisa ne a wannan zamanin?
Kan abu dalilan sai kika mace ta hankace ta mukishi ya ce an kashe miji ne an wannan abin ya zama dai kaman kisan ba wani abu ne ko kaza aka kashe a wannan mataki ya kamata a ce ita ma an bi mata haƙƙinta.
Yake Madina farde mu da tunawa masu sauraro cewa kowace ranar Laraba za ta kasance rana ta tattaunawa ta tattauna batutuwa da suka shafi mata zalla wato kowane batu da za mu taba zai kasance ya shafi mata ne
kuma kamar yadda aka ji a wannan somin tabi wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Muhammad ta tattauna mana da mata akan wannan batu na Maryam Sanda
da ma sauran labarai da ke wato makamancin wannan
Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku na shafinmu na Facebook.
Jama'a sai ku kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kaya.
To bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Inda muka ce menene ra'ayinku kan hukuncin kisa da kotu ta yanke wa Maryam Sanda ga kuma yadda kuka amsa mana
to amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Zainab Barista Cole Maskandare Allah sana faɗi sunan daidai daga jihar Yobe Najeriya tace salam filin yau da gobe yankewa Maryam Sanda hukuncin kisa ta hanyar rataya da wata kotu ta yi mata a Abuja dangane da kashe mijinta hakan yayi daidai da fatan sauran mata masu irin halin nata za su dau darasi a tashi lafiya
shi kuwa Aliyu Abdullahi Imam yace wannan hukunci yayi daidai domin alama ce a Najeriya an fara samun ci gaba ta fannin shari'a
to ita kuma Fatima Bukar daga Layin Zana Jos tace hakika ina goyen bayan kotu a bisa wannan hukunci da ta zartar akan Maryam Sanda yin haka zai zama izina ga wasu Allah ya raba mu da mummunar kaddara
an samu ta gaba ta fito daga Abubakar Kawu Girgir inda yace to duk da dai ni ba mai zurfin ilimin addini da na tsarin shari'ar Najeriya bane ba amma zan iya cewa wannan hukuncin yayi daidai kasancewar dama duk wanda ya kashe mutum da gangan kashe shi shine hukuncin sa kuma ko babu komai idan ana irin wannan hukuncin ran dan adam zai ƙara daraja gani yadda wasu suka mai da ran dan adam ba komai ba
to shi kuma Khatimu Lawal S Bauri yace shi ma Allah sana faɗi sunan shi daidai yace samsam babu adalci a Najeriya dai bisa wannan hukunci
shi kuwa Jibrin Jibi yace na dauke shi a matsayin jarabawa Allah ya bata damin cin jarabawa
to Abdulrashid Jula Musa Gwadabawa kuma yace salam shirin yau da gobe. Hakika ba abin da yafi cancanta da ita face hukuncin kisa sai dai ta hanyar koyawar Alkur'ani ba bin tsarin constitution ba to shi kuma ra'ayin shi kenan.
To an samu ta gaba ya fito daga Awwal D Muhammad yace hukunci yana ga ɗan uwan mamaci suna da dama guda uku. Na farko a biya su diya ko su yafe mata ko kuma ita ma a zartar mata da hukuncin kisa.
To sai kuma amsar Buhari Abdullahi inda yace Allah ya yafe mata ya kuma karbi tubanta.
Idan muka je ga Ayuba Imam Qasim yace ba ma goyen bayan halak ba ma goyen bayan hakan dalili kuwa ba tsarin hukuncin musulunci aka bi ba.
To shi kuma Kasimu Yusuf Tagwaro Allah sana faɗi sunansa daidai cewa yayi alhamdulillah ni kam hukuncin da kotu ta yankewa Maryam Sanda hakan yayi daidai amma inda gizo ke sa ƙarshe ne an sha yin irin wannan case din a Najeriya amma ba a daukar mataki. Hasalima ita Sanda an yanke mata hukuncin ne sakamakon dan gidan wani jigo ne a gwamnati.
Shi kuwa Mansur Bichi yace idan da a ce kotun musulunci ne kaga da lafiya lau amma ni ra'ayina a yi mata afuwa tunda ba da Qur'ani aka yi mata shari'a ba.
Madina wannan ban san ko caccaka zan kira wannan ra'ayin ba yace shi kuma Muhammad Bello Adam yace har akwai wani ra'ayi a cikin hukunci.
Ha lalle kam. Shi kuma Ahmad Sule yace assalamu alaikum ni a ra'ayina a tambaye iyayen shi in ba su yafe ba sai a ji yanda suke so saboda babu wanda ya kai su haƙi gare shi.
Amma dai ɗan uwanta kamar sun ce su ɗan uwan shi zan ce in kina iya tunawa ranar Litinin da
aka yi hira da wato ya ce ba ma suka kai ta kotu ba wai gwamnati ce ta kai ta kotu
kawai nan ƙara. To shi kuma Shehu Adamu Rijau yace idan har da gaske ita ta kashe shi to wannan hukuncin da kotu ta yanke mata shine daidai.
To an samu ta ƙarshe dai ta fito daga Abdulhafiz Umar Hafiz inda yace ta yi haƙuri ta amshi hukunci kawai don samun kyawawar ƙarshen duniya da lahira.
To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Kamar sauraro yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa a Kaduna Binta Muhammad da ta gayyato mana mata zauren muhawarar mu domin jin yadda suke kallon wannan lamari na Maryam Sanda da ma dai laifin kisa musamman ma tsakanin ma'aurata inda yake neman zama ruwan dare.
Yau dai za mu tattauna ne akan kuncin da kotu ta yanke wa Maryam Sanda wacce aka yi ta buga shari'a da ita shekara biyu akan tuhumata da ake na kashe mijinta. A wannan makon ne ko in ce cikin kwanakin nan kotu ta tabbatar da wannan laifi kuma aka yanke mata hukunci wato hukuncin kisa ta hanyar rataya. Na san da yawa daga cikin mu an girgiza daga hukuncin nan ya danganta da yanda ka fassara shi wannan hukunci. A matsayin mu na mata wanda abin ya fi shafa ya kuka hango shi wannan shari'a da aka kaddamar da kuma hukuncin da ita kotu ta yankewa ita Maryam Sanda. Bari in fara da mamanmu wacce muka gayyata domin ta kasance uwa kuma ta bamu shawarwari ta kuma bamu mahanga a irin manya akan shi wannan hukunci da aka yankewa Maryam Sanda.
Wannan abu dai abin da zamu ce shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abu da ya faru da Maryam izna ce ko kuma in ce ya zama darasi ga dukkan wani dan adam misali duka a duniya saboda wannan abu ne wanda idan ta yi shi ne a bisa kuskure za mu iya cewa to wannan abu da yanzu idan akwai wanda ya dama muna ga kaman ita tafi kowa shiga cikin damuwa.
To a mahanganki na uwa shin wannan hukunci da ita yanke misali na cewa misali ke tana cikin kunci ne ko damuwa ko kuma wani abu da laifi da miji ya mata wannan abu ne da ya kamata a ce hakan ya kamata a yi?
To wannan gaskiya ba abin da ya kamata ta yi ba. Ai shi laifi tsakanin mata da miji yana daukan mataki zuwa mataki misali tunda akwai na gaba a cikin al'amarin aure abin da yasa ake sa walici dama shine idan da wani abu da yake faruwa a tsakaninta da shi wanda take ganin kaman ita da shi abun bai yi ba ko kuma mata waɗanda suke cikin halin misali to ai akwai na gaba da ita akwai waliyanta akwai waliyan shi. yauwa za ta fara daukan matakin gaya ma iyaye zuwa waliyai wanda za a kira waliyan shi da waliyanta a zauna sai dai idan abu har ya wuce haka shine har za a dauki matakin magana a ce ko rabuwa amma ai har gara a ce an rabu misali da a ce har ta dauki matakin da za a ce da kanta ta yanke hukunci yana matsayin mijinta uban ƴaƴanta
haka ne to na Maryam sanda dai zan iya cewa ya riga wuce tun daga hukuncin da kotu ta yanki duk da yake an ce tana da daman ta kara daukar kara a babban kotun koli ba amma a halin yanzu in a matsayin ta na matashiya a cikin zauren namu na da matasa biyu zan burga wannan tambayan ga ita matashiya wacce ba ta aure ba wanda yawanci kansu yakan dan dauki zafi musamman suna ganin an yi soyayya irin ta fulawa irin ta Romeo sannan kuma ga alƙawarin da aka dauka wa kai na cewa za a yi rayuwa irin ta turawa za a ta India wa hadda
Laraba
to kuma sai bayan an shiga cikin daki sai ga abubuwa na yawa na canzawa wata takan fahimta za ta fara duba yaya gidanmu suke so zamu za ta hakura ta fara wato facing reality wato za ta duba ainihin abin da yake na gaskiya da zai iya tafiya wata kuma za ta ci gaba da wannan mafarkin wanda zai iya kawo mata matsala ke barki aure ba wannan hukunci da aka dauka abubuwa da yawa na faruwa gawayen ku da ku kanku kukan yi alƙawari cewa mutaka raba soyayya wata ma bata iya bane shi yasa in kuma ma baku taba aure ba ku ce wacce take cikin gidan bata iya bane in kuka je kuma za ku iya da miji to ya kika hanyi abin da ya faru da Maryam Sanda da kuma abin da kike ganin yake faruwa da sauran mata shin abin da aka yi din ya dace ku ji ta dauka wa kuma bana son badanga dagewa akan maganar Maryam Sanda saboda akwai mata irin ta da yawa dan ina ganin kaman ko bayan an yanke ma Maryam Sanda hukunci ma an samu wata daga Katsina wanda ita ma ake zargin ta kai mijinta lahira abubuwan yana faruwa da yawa wayansu wuka ne wayansu su samu su guba yaya naki mahangan yake kuma zaki iya daukan wannan matakin wurin warware matsalar aure
to gaskiya dai wannan abun bakin ciki ne wanda duk wanda ya san ciwon ya mace ba zai so haka ta fara a gare ta ba to amma kamar yanda kika ce din nan akwai alƙawarruka na ƙarya wanda su mazan suka iya daukan ma mata cewa mutu ka raba ba abin da zai faru
ba musu alƙawarin su fare niki da laifi
eh to gaskiya maganar gaskiya dai alƙawarin mazan sun fi saboda namiji in yana son mace ba irin kalaman da ba zai mata ba saboda ya same ta to amma ita mace abin da za ta gane cewa fa dama aure zama haƙuri ne kamar yanda muka sani iyayen mu na da suna haƙuri suna kawar da ido akan wasu abubuwa da yawa
kuna yin haka ku ne fa kuke duba wayoyin mijin ku ne kuke duba saurayi ma bai tsira ba in yazo ta di sai an yi wayo an karbo waya a gawadi waye sabo budur wanda yayi wani taxi ya aika Facebook ana bibiyar sa saboda ku ne da shi ba kina kiran maganar hakuri anya matasan nan yanzu kuna da hakurin zama aure
eh to ba a tare da an zama daya ba dai kamar yanda kika ambaci ita wannan kafafai na sadarwa da ake amfani da waya da su gaskiya su ma suna daga cikin abin da suka taimaka na kawo mana karantin zaman lafiya da kamar yanzu kana tare ni da mijinka ga dai mijinka dai maimakon ku zauna ku tattauna abin da ya kamata ku tattauna a'a hankalin shi yana kan waya watakila yana chatting ne da ƴan mata ko kuwa dai gare shi hankalin shi baya kai
kishi ya muku yawa
eh to kishi dai halitta ne amma dai ya kamata a ringa ajosu din shi su kuma maza ya kamata a ce su rage maganar wayan nan ba a hana su yi rayuwar sa ba za su yi amfani da wata lokaci ne yazo
to amma barin in je wurin yar uwa ki tuku na kafin in dawo ta kanku wato amma hanganki ke yanzu wannan mataki da ta kotu ta yanki a kan ita Maryam Sanda kina ganin ya zama izina ga mata zai zama kuma izina ga musamman matan wannan zamanin wanda suke da zafi na kishi da zafin yanke hukunci ko da aure ma bai kamata a ce ya balle ba akan a kalilan sai kika mace ta hankace ta mu kishi ya ce an kashe in miji ne an wannan abin ya zama dai kaman kisan ba wani abu ne ko kaza aka kashe wannan mataki ya kamata a ce ita ma an bi mata hakinta kina ganin ya zama zai izina
gaskiya hukuncin da kotu ta yanke wa Maryam Sanda to ba abin da dai za a ce hukuncin da
alamu ya taba ki
gaskiya ya taba ni amma kuma tsakani da Allah hukuncin da kotu ta yanke mata hukunci ne na gaskiya kotu bata zalunce ta ba da ta yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya saboda dama an ce duk wanda ma hukuncin wanda ya kashe wani a kashe shi ne to amma kuma hukuncin ne dai
haka ne hukunci ne kuma wanda kika kaman yanda kika ce wanda ya dace ne wancan mutane sun ƙara samun ƙwarin gwiwa akan hukunci ko kotuna a Najeriya tunda har kasancewa cewar ita Maryam yar gidan masu hali ne, shi ma mijin dan masu hali ne, amma da haka ba a shashirtar da maganar ba, shekara biyu ana bugawa har sai da aka tabbatar da laifin akan ta kafin aka zartar da wannan hukunci din. To wani darasi ne ke ganin zamu karar da shi akan wannan hukunci?
Kaman dai da matan zamani yake, kin ji yanda wato ya bayyana mace da take yace kamar mace ita ce ginshikar al'umma, idan mu mun gyara
al'umma
gaba ɗaya ta gyaru.
Labarin dai abin tausayi ne dai gaskiya, abin da ake tuji. Kin ji jiya ma a malumfashi,
an yi na malumfashi wanda wata mata ita ma aka
to wanne ne na shekara 19 shine na Kano,
shine na malumfashi,
shine na malumfashi
da ba mijinta wuka ita ma.
An ce ko da aka shigo dan naji wata hira da aka yi da shugaban yan sanda ina GIG ne na wurin, wai ko da suka shigo yana kwanci kamar ma ya ma fara kamar irin ya tafi bai tafi din nan bakin gane da wuka a hannunta matar, kuma ita daga ita sai shi a cikin gidan. Saboda haka abubuwan da kawai da ake ji, kuma abin da ma ya bani mamaki
da bincike abin za mu ji idan kare kanta ta yi koko
duk da dai ta ce gaskiya ita bata aikata ba.
To
kuma kin ga na Maryam Sanda din ma da ake ta ganin kotu ta riga ta gama yanke hukuncin ta, tana da damar ɗaukaka ƙara haso biyu.
To kin ga ma yau da safe muna shigowa kuma me zamu gani Kano, can ma wata mata ta kashe ita kuma kanta
ban ma ga wannan
saboda kishiya.
Okay, kone kanta
ta kone kanta saboda mijinta,
saboda mijinta zai kishiya. Allah ya sauke. To jama'a, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Yanzu bari mu koma ga zauren namu domin jin darasin da zamu karu da shi akan wannan hukuncin.
Darasin da zan ce kowa yanzu zai iya cewa ya samu anan shine ita shari'a sabanin hankali, kuma mutum zai iya tabbatar da cewa yanzu a haka yanzu cewa kowa yayi laifi hukunci zai iya hawa kan shi, ko mun kudinka, ko mun gatanka, ko mun mulkinka. So zuciya dai ita take kai mu ga aikata aikin da na sani. Abinda mutum ya kamata ya yi yanzu shine ya rika daurewa yana tafiyar da zuciyarsa, tunda duk wannan aiki ne na zuciya aikin shedan. Iyaye ya zamana cewa suna bibiyan al'amuran ƴaƴansu, ba wai kace dan ka aurar da ƴa shikenan ba, a'a, ya kamata ƴakka tana gidan miji kamar yanda da iyayen mu suke, ya kamata kana bin al'amuranta ka rika sani. Yawwa, kafin ta tafi gidan miji dama ai misali uwa dama aikin ta kenan tarbiyya wanda ta fi haihuwa wahala.
To wani abinda ma nake ni abinda ma yafi damuna ne yafi tasan min da hankali a cikin wannan abubuwan da yake faruwa, ni kam wai wani laifi ne maza suke wa mata har suke hasala su har ya kai ga irin mata suna kisan kai suna kashe mazansu? Kowa dai ya san mace tana da rauni, tana da tausayi, mata da yawa wallahi ba sa iya rike kaza, Na san mata da yawa da ba a iya yanka kaji a gaban su saboda tsananin rauni irin na mace da tausayin mace. Amma wai yanzu har an wayi gari mace ce za ta dauke makami. Da tun ana sa irin abubuwa abinci ka kashe su kashe namiji. A ce an sa mamiji fiya ko wani abu. Ko an watsa mutar ruwan zafi ko an kona shi to yanzu har ya kai face to face mace kurin take fada da miji har za ta iya sa makami duk da raunin mace ta kashe miji tsakani da Allah ya kamata maza ma gaskiya suna akwai wani abu gaskiya da yake faruwa a fara binciken gidaje a fara binciken maza tsakani da Allah akwai ya kamata a fara binciken menene me mata me maza suke wa mata har mata suke zuciya suna yanke wa maza irin wannan hukuncin duba hotunan bikin su da videos din bikin su aikin su auren soyayya suka yi tsakani da Allah ya za a yi wanda aka yi irin wannan auren soyayya auren da aka gina shi a irin wannan soyayya mai karfi ya kare ga irin ta mishi irin wannan kisa dole ne tsakanin mata da miji sai Allah Allah ne kadai ya san menene tsakanin su hatta hasila ka mishi wannan abin domin nayi imani da Allah na tabbata ita ma Maryam din ba mamaki akwai abin da ba za ta fitowa ta gaya wa duniya ba saboda tsakanin mata da miji sai Allah suje ana cikin wannan kisa din na yanke hukuncin da aka wa Maryam sanda sannan kuma mai aka samu labarin ana zargin wata ma ita ma amalin fashi kara aikata wa miji haka ta kashe shi wannan manufashi ka tsana to ita ma ta ce SN19 ya ta kashe mijinta dan Allah dan Annabi ya kamata a duba wannan maganan fa me maza suke wa mata maza ko ba ku ji tsoron Allah sannan kuma shugabannin su shigo cikin maganan nan tsakani da Allah malaman su shigo cikin maganan nan tsakani da Allah me maza suke wa mata suke hantsila mata mata duk macen da za ta dauki makami kai ko ma irin exchange din maganan da bai dace ba mace ta yi da mijinta me zafi bai kamata ba amma ce har zuciyar mace ta kangare ta rauni irin na mace har ta kai ga daukan makami ta kashe mijinta uban yayanta wallahi akwai alamar tambaya a cikin wannan abin ya kamata a ce gaskiya a duba wannan al'amarin me maza suke wa mata tsakani da Allah
wannan ko addini bai nuna cewa rabuwan aure tana da illa ba misali har in dai akwai cutarwa tsakanin mata da miji akwai yanda za a yi a raba aure ba tare da wani ya cutar da wani ba misali ba kuma laifi bane malamai ya kamata su wayar ma da mata da kuma al'umma akan wannan saboda in kin mutu ma baki da miji ba Allah bai alƙawarin zai saki a wuta dan matukar kin kare kanki daga wasu abubuwan da zai iya halakar da ke ko ya zubar miki da mutunci ko mutunci iyalinki ba wannan ba zai zama miki zani na shiga wuta ba to gara a ce kin rabu da mijin da a ce kin kashe shi mu ba muna nufin a zauna ba a tare da aure shi yafi ba amma da ki kashe mijin gara ki ce ya rabu da ke ki bar shi rayuwar shi shi ma ya rake ma ki rayuwar shi kuma Allah hada kowa da rabansa idan da zuri'a kuma wannan ba zai zama shine zan ce shamaki ko yanke wa hulɗa tsakanin ki da shi ba
aure ba mutuwa ba
aure ba mutuwa
to amma kun ji cewa to lokaci da an ce muku kuna da yawa wai mata sun yawa maza sun yi karanci
cin maza ne suka yi karanci mazan bane suka yi karanci mazan auren ne suka yi karanci akwai maza akwai mazan aure akwai kuma mazan da ba mazan aure ba akwai su suna nan mazan auren ne suka yi karanci
gaskiya ni dai bana goyen bayan wai ka ce wai namiji yana cutar da kai kuma ka ci gaba da zama akwai cutar wanda zuciya ba za ta iya dauka ba in har kin ga cewa zaman nan na ba alkhairi kuma akwai cutar wanda ba za ki iya daure shi ba to da ki aikata abin da ya faru gara ka nemi ku sahale ma junan ku wannan auren kuma kuskuren da mu mata muke yi gaskiya ba ma bude ma iyayenmu sirrin matsalolin gidan auren mu
ba ana samun babban matsala ta bangaren iyaye tsakani da Allah iyayenmu su ba suna da nasu laifi ki ko san yasa da ce su ma iyayenmu suna da laifi akwai iyayen da duk abin da zaki je ki ce mijinki ya miki ba za su taba saurara ki ba sai dai a koro ki a tsaya ma a saurara ki me ya miki in abin da za su iya shiga cikin ne a kira shi a tsawata da sauransu ba za a taba saurara ki ba sai dai kurin ke kullun ke saboda ke Allah ya halice ki mace ke ce baki da gaskiya kin gane shi ma miji ne ya fi ki hankali ya fi ki tunani ya fi ki kaza ya fi ki kaza sai a duka ban ma baki a son zaman auren ne ba za a taba tsayawa a saurare ki ba iyayen tsakani da Allah ko ma iyayen ku dinga zama kuna janyo ƴaƴanku a jiki kuna jin damuwa ƴaƴanku tsakani da Allah ku dinga saurara da kansu gaskiya akwai bambanci tsakanin mazajen da na yanzu gaskiya mazajen da na yanzu ba daya bane sannan kuma akwai babban matsala guda daya yanzu ko zan ce ne matsala ko ba matsala ban san dai me zan kira shi ba kin ga wayannan da kike gani to ita ma babban matsala ce tana taimakawa wurin janyo matsalolin zamantakewan auratayya a ita ma tana haddasa fitina gaskiya saboda waya ce kina zaune da mijinki kina zaman zaman ki lafiya da mijinki hankalin ki zaki da yana kan waya ba mamaki wata can tana can daga wata tana postin din motar ta kin gane ko wasu abubuwa gabaki dai ke kina zaune tare da miji ne amma hankalin shi na kan waya daga lokacin da waki fara yaki din ai me yake yi da wayan nan ne da har yake kun ba waya attention akan ki ke matan shi at least lokacin da ya kamata a ce kun zauna ya samu ta dinki bai da ta dinki sai ta din wayan shi dole ne wata idan ba mai zurfin tunani ba ce ta tunanin bari ka duba ta gani me yake yi da wayan nan to daga nan kuma za a fara samun matsala because abin da zaka gani zaka ba gwamnati ma da bata duba mishi wayan ba kin gane
to gaskiya maganganun da ƴar uwata ta yi magana mai ma'ana kuma mai zurfi gaskiya ita ma waya ta taimaka kuma a wayan ne zata ta gani wasu abubuwa kuma ga karance karanjen zamani yanzu da ake yi ai ta kawo maka shirni a ce mijinta yana son ta over kaza da kaza ke kuma kika auren kuma sai kika aiki ai ba haka bane aha in ba an samu mace mai zurfin tunani ba gani za ta yi cewa kamar ita ba ta sa an miji bane ko me to daga nan kuma sai shedan ce shigo sannan kamar yanda ƴar uwata ta faɗa iyayenmu ku sa mana ido gaskiya maza sun canza ba kamar da ba saboda girmamawa ma da darajawan da mazan da suke ba musurkan su na yanzu ba sa bayarwa magana da gaskiya so shi ma da to ai wasu iyako ba suka duba da tako wai ba ruwan su da kuɗi kawai za su baka mace kawai dai zamani ne dai yazo na dan Allah dan annabi maza a gyara a ji tsoron Allah gaskiya mace an santa da tausayi duk matar da kan za ta dauki wuka ta ce ta hallaka mijinta gaskiya ba karamin abu ya mata ba malamai ku shigo ku rinka ma maza wa'azi mu ma kuma na iyayenmu ba wai kun ma yarinya aure ba kawai ku kun aje ta a'a akwai abubuwan da za ku sa ido ku kula da cewa bari mu duba yaya lamarin zama aurace ya gidabiya mu kuma kalubale gare mu mata kakki ce wai duk matsalan ki na aure zaki kwashe ki gaya ma wata kawa dan ba kowace kawa za ta baki shawara ta gari ba dan wata kawa za ta baki shawaran cewa shayen zamani kawa za ta baki shawaran cewa kije ki saki dan kawai ku ki rashin mutunci kawai kije ki kawai a sama to shi ma yanzu inda uwa shi ma yana da gaskiya abin da yake yawa inda a ce iyaye sun ba da kofar da za a rinka zo ana fada musu matsalolin aure ba uwar da za ta ce mai ta dauki kaki kashin mijinki ko ba uwar da za ta ce dauki kwaya ki sha saboda ki rashin mijinki iyaye ku taimaka ku sa mana ido ku san me muke ciki mu ma ba kowanne magana bane za mu rinka gaya mu kawaye ba dan Allah iyaye ku kuma an kawo muku ku sa ido kar ku ce a'a bari kaje ka ci gaba da zaman hakuri wannan zamani ya riga ya wuce za a hakurin zaman aure amma wallahi yanzu shigar ga cikin ba a cikin zaman aure ga wuce ina fada ne saboda eto haka ne amma yanda abubuwa suke faruwa din nan duk ga mace mai hankali yana iya zama mata wa'azin cewa ta san cewa zaman aure sai ka daura dan mara sai ka daura dan mara sannan ka yi hakuri kuma iyaye su taimaka mana su rinka sa mana ido me muke a gidan mazajenmu ko ku ci a kaje yanzu sai kaga karamar yarinya a shekara 20 ta yi aure ka ganta dimi masha Allah farkon aure amma daga ta yi aure sai ta zo ta tsufa ta bi shekarun ta tsufa ba wai ba tsafta ba Allah kadai san me take tsunta a gidan mijinta mata suna shan wahala ai soyayya ai ta waje ce ba lallai ta dore ba wata soyayyar a waje za a yi ta daga ka shigo cikin gida kawai sai dai haƙuri to
shawara ta anan ita ce to da farko dai haƙuri idan aka ce haƙuri idan dai Allah ya sa Allah ya azurta ka da haƙuri dan haƙurin shi wace huwace wace daga Allah to ai haƙuri idan aka yi haƙuri ko me ma insha Allah ba abin da zai gagara insha Allah sai kuma iyaye mata su ci gaba da ba yara musamman mata tarbiyyar maganar zamantakewa aure ko da yaushe maganar iyaye mata kar mace ta iya uwa mace ta sanya akan ba ƴarta shawarar zaman aure ta nuna mata cewa wahalhalin za ta fi nuna mata ba ba jin dadin ba ta nuna mata abubuwan da za ta fuskanta a gaba fiye da wanda take tunani ma saboda kar ta je ma misali ta rika tunanin cewa ita jin dadi ne gaba daya, to dole ne akwai challenges da dama da ya za ta fuskanta a gidan miji. Hakuri, hakuri, hakurin nan dai shine Allah ya azurta mu da hakuri.
To masu sauraro, anan ne zamu dasa aya yanzu a madadin kowa da kowa anan sashen Hausa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington nake sallama da ku.
Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari.